Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Da fata an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Wasu manyan jami'an gwamnatin Iran sun faɗa a jiya Asabar cewa kwace jirgin ruwa mai dokumai na ƙasar Burtaniya martani ne da Iran din ta mayarwa Burtaniya saboda tsare babban jirgin ruwanta na dokumai da ta yi a baya. Kamar yadda wani hoton bidiyo akan kwace jirgin ruwan Burtaniya da aka fitar ya nuna, zaratan sojojin Iran suna saurufe huskokin su da bakakin kyalle suna jira daga jirgi mai saukan ungulu zuwa cikin jirgin ruwan na wato a yankin tekun Strait Hormuz. Kasar Burtaniya da wasu kawayenta na Turai sun yi Allah wadai da kwace jirgin yayin da suke ci gaba da kira da kwantar da jijiyoyin wuya akan tanke da ake samu akan teku. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt ya ce Burtaniya tana nazarin mayar da martani mai tsauri. Ya faɗa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar, yana cewa ya zanta da ministan harkokin wajen Iran kuma ya bayyana masa matukar takaicinsa akan alkawarin da shi babban jami'in diplomasiyyar Iran din ya yi masa cewa Iran za ta kawo ƙarshen wannan tankin da ake fama da shi, amma kuma halayenta ya nuna akasin haka. Da yake yi wa manema labarai jawabi da yammacin jiya Asabar bayan wani taron gaggawa da gwamnatin Burtaniya ta yi, Hunt ya ce ba daidai bane a kama jirgin mai dauke da tutar Burtaniya Stena Impero, kuma hakan ya bayyana shakku akan tsaron jiragen ruwan Burtaniya da ma tsaron jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa akan tekun Strait Hormuz. Babban mai bada shawara akan tsaron ƙasa a fadar White House John Bolton ya bar Washington a jiya Asabar zuwa ƙasashen Japan da Korea ta Kudu yayin da ƙasashen biyu ke ci gaba da takaddama akan kasuwanci. Wani mai magana da yawun hukumar tsaron kasar a fadar White House ya faɗa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa Bolton ya shirya ya ci gaba da tattaunawa da muhimman kawayen Amurka guda biyu. A ranar Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya bada taimako ga kawo ƙarshen tankiyar siyasa da tattalin arziki tsakanin manyan kawayen Amurka guda biyu a nahiyar Asiya, lamarin da yake barazana ga masu kasuwancin layin salula da ake amfani da shi cikin wayoyin zamani. Wata tankiya da ta dade tsakanin kasashen biyu musamman akan diyar da ya kamata a baiwa 'yan ƙasar Koreya ta Kudu da aka tilasta musu yi wa 'yan Japan aiki a lokacin yakin duniya na biyu, lamarin da ya kara tsami a cikin wannan wata a lokacin da Japan din ta dakatar da aika da kaya na fasaha zuwa Koreya ta Kudu. Sai dai Japan ta musanta cewa batun biyan diyan ba shi da nasaba da dakatar da aika kayan, ko da yake wani ministan ya bayyana a lokacin da yake sanar da batun dakatar da aika kayan daga Japan zuwa Koreya ta Kudu cewa akwai rashin yarda da Seoul akan wato takaddaman kwadago. Ma'aikatar kula da harkokin yanayi ta Amurka ta yi kashe da cewa wani tsananin zafi mai hadari da kuma danshin zafi da ya bijiro a nan Amurka a ƙarshen mako zai iya haddasa cutar zafi cikin gaggawa, har ma ya kai ga mutuwar wani bangaren jiki idan ba a dauki mataki ba. An soke harkoki da dama a fadin kasar da suka hada da shagulgulan buki da bukukuwan nishadi da na wasanni. Ma'aikatan yanayin da ta ci gaba da cewa wato za a samu yanayin zafi a cikin dare da maki 70 zuwa maki 80 a wurare daban-daban. Za a kuma samu zafi mai yawa a yau Lahadi a gabar tekun gabashin kasar. ma'aikatar ta kuma gargadi mutane su rika kulawa da iyalai da abokansu musamman tsofaffi. A lokacin da aka samu tsananin zafi na kwanaki uku a cikin watan Yulin shekarar 1995, sama da mutane 70 ne suka mutu a Chicago, yayin da yanayin zafin ya haura ma'aunin degree Celsius 36. Akasarin mutanen da suka mutu talakawa ne ko kuma tsofaffi wanda ba su da ikon sayan condition da za su iya samun sanyi a cikin gidajensu. Dubban mutane sun taru a Hong Kong a jiya Asabar domin bayyana goyon bayansu ga 'yan sanda, kuma suka yi kira ga a kawo ƙarshen tashin hankali da ya janyo bayan jerin zanga-zangar ƙin jinin ƙudurin dokar nan, wanda ya tada arangama tsakanin 'yan sanda da masu fafutuka a cikin ƙasar Hong Kong.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade, shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Me yasa APC ta kori Inu Abdulkadir daga jam'iyyar ne? APC ta musanya Sani Ɗanladi da Sani Yahaya a matsayin ɗan takarar jam'iyyar don cigaba da shari'a a kotun zabe. Rage shekarun damarin takara ya taimake ni, in ji ɗan majalisar wakilai Mansur Manusoro. Ina nan a UDP, ban sauya sheka zuwa PDP ba, in ji tsohuwar ministar mata Aisha Alhassan. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ɗau matakin ƙarshe na korar mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Inu Abdulkadir daga jam'iyyar. Jami'in labarun jam'iyyar Isa Lanrayo Nilu ya bayyana ɗaukar matakin don samun Abdulkadir da laifin cin amanar jam'iyyar ta hanyar angulu da kan zabo. Tun farko reshin jam'iyyar na Sokoto ya kori Inu Abdulkadir da turo matakin zuwa uwar jam'iyya don yanke hukuncin ƙarshe. An zargi Abdulkadir, wanda tsohon ma kwamishinan shari'a ne a zamanin gwamna magatakarda Wamako, kuma tsohon minista zamanin shugaba Jonathan, da hulɗa da gwamnatin PDP ta gwamna Aminu Tambuwal. In za a tuna, Inu Abdulkadir da sanata Aliyu Wamako da sauran muƙarrabai sun fice daga PDP gabanin zaben 2015, inda suka mara wa shugaba Buhari baya lashe zaben shugaban ƙasa da kuma Aminu Tambuwal ya zama gwamna. Yanzu kuma ga yadda siyasar ta juye. Dama a siyasa an ce ba a maki na dindindin ko masoyi na dindindin, sai dai muradi na dindindin. Sai jihar Taraba, biyo bayan hukuncin kotu na soke damar matsayin ɗan takara ga sanata Sani Ɗanladi a zaben jihar Taraba da gwamna Darius Dickson Ishaku ya lashe. Yanzu APC ta musanya Sani Ɗanladin da Farfesa Sani Yahaya don bin shari'ar ƙalubalantar sakamakon zaben a kotu. Ibrahim Masadi ne sakataren walwala na APC na ƙasa.
Wannan ba wai an musanya suna ba, haka dokar take, haka ƙa'idar take. Wani ya yi takara da wani ya zo na ɗaya, wani ya zo na biyu, babu tantama. Wanda biyu ya yi na ɗaya ko wanda ya fi yawan ƙuri'u shi ne za a tabbatar cewa shi ne ɗan takara, ko shi ne wanda ya ci zaɓe, ko shi ya yi nasara. Misali, in wani abu ya zo ya faru ga na ɗaya ɗin, ai kaga babu makawa, na biyu shi ne wanda za a tabbatar da nasara ɗin. Kuma abin da ke so mutane su gane, da ko mutanen Taraba, mutane da sha'awar goya ma APC baya, wato ala kullu halin ana yin takara ne bisa ga tuta ta jam'iyya, ba ɗan takara ba. So ko da wani abu ya sa an yi disqualifying ɗin ɗan takara ɗin, wannan ba ya da nasaba ko ba ya da halaka ko ba zai sha nasarar da jam'iyyar da ta tsayar da wannan ɗan takara ɗin da samu ba. Matukar akwai wannan damar ta mayar da wanda yake na biyu ya zama shi ne wanda zai gaji nasarar da wancan na farko ya samu.
Ibrahim Masari, baku da na biyun ma, domin na biyun labarin da muka ji shi Joel Ikenya ya koma ko jam'iyyar Abga ne, don haka
a shi ne kaga to automatically ai kaga ba shi. So wanda ya yi na uku, wanda ya yi na hudu, wanda ya yi na biyar, har zuwa na ƙarshe, sai in duka waɗanda suke takarar da shi ko in sun bar jam'iyya, ko kuma idan su ma matsalar da wancan na farko yake da ita su ma duk ta shafe su. Amma yanzu kaga muna da na ɗaya, muna da na biyu, muna da na uku, muna da na huɗu. na jin wajen kusan mutum shida ne ko bakwai wanda suka shiga wannan takare. Kowane ne sai ya kai mutum na ƙarke wanda ya tsaya ga jam'iyyar APC. To shi ne za mu tabbatar ma da nasarar da jam'iyyar APC ta samu insha Allah.
Jigon APC a Taraba injiniya Zakari Ahmad Guroji ya nuna ƙwarin gwiwar matakin zai kai APC gaci.
To yanzu tun da kotu ta dakatar da ɗan takararmu ba ta dakatar da jam'iyyarmu ba, saboda haka jam'iyyarmu tana da 'yanci ta canja ɗan takara. Kuma a ci gaba da shari'a na abin da ya shafi zaɓe da aka yi na Taraba State.
Ka ci kun samu hukumar zaɓe ma tana da wannan labarin na matakin da ita APC ta jiya Taraba ta ɗauka na musanya shi wannan ɗan takara zuwa gashi Farfesa Sani Haya.
Ƙwarai da gaske, ai ka san babu wani abin da za a yi a jam'iyyance har ya tafi kotu ba tare da hukumar INEC ta zama tana ciki, tana sane, kuma tana da rawar da za ta taka akan abin da ya shafi duk lamari na zabe. Saboda haka jam'iyya, kamar yadda na gaya maka, matsayinta shine ita dama tana kotu akan cewa jam'iyyar ta ita ta ci zabe a Taraba. Sannan tunda an dakatar da dan takarar APC ta Taraba State, tana da dama ita jam'iyya ta canja dan takaran daga cikin wa'inda suka tsaya takarar neman fidda goni na jam'iyyar APC a Taraba State. Kamar yadda na gaya maka, mutum uku suka fito, shi Senator Sani Abubakar Dalladi ya zo na ɗaya, Senator Joel Ekenya ya zo na biyu, sai Professor Sani Yahaya ya zo na uku. To shi Senator Joel Ekenya ya bar jam'iyyar APC ya koma AFGA. To yanzu shi Professor Sani Yahaya da ya zo na uku shine jam'iyyar take ganin cewa ya cancanta ya ci gaba da neman ma jam'iyya zaben da mu muka tabbata akan cewa APC ita ce ta ci zaben a Taraba State. Insha Allah muna ganin muna tare da nasara, kuma zai amfani da wannan dama in kira jama'an mutanen Taraba. Ba mu da wani abin da zamu iya yi yanzu da ya wuce addu'a, domin ba komawa za a yi a sake yin wata zaɓe sabuwa ba. Za a ci gaba da shari'a ne a kotu, kuma sakamakon da zai fito a kotun nan shine abin da kowa zai amince da ita, kuma abin da za a aiki da shi kenan. Saboda haka jama'anmu, mutanen Taraba, musamman mutanen APC, mu ci gaba da addu'a. Allah ya ba mu nasara, ya zamana mu kotu ta baiwa sakamakon zaɓen da aka yi a Taraba, kuma mu kafa gwamnati domin mutanen Taraba gaba daya su zauna cikin walwala da musulmi da krista da wanda ma ba shi da addini. Insha Allahu APC za ta yi adalci, za ta ɗauki kowa ya samu 'yanci, mu zauna lafiya, kuma kasarmu ta ci gaba. Wannan shine abin da muka rasa a gwamnatin PDP, shine abin da muke neman mu kawo saboda jama'anmu. Domin mu abin da muke yi a APC, muna tafiya ne tafiyar jama'a baki daya, ba don kanmu ba.
Ahmed Guroji, sai a jira hukuncin kotun da zai karkare a kotun koli. Yanzu kuma sai labarin yadda rage shekarun damar takara ya ba matashi Mansur Manu Soro damar zama dan majalisar wakilai daga mazabar Darazau da Ganjuwa.
Shekaruna a lokacin da na tsaya wannan takaran shekaruna 31 ne kwata-kwata a duniya. A yanzu na cika shekaru 32. Wannan bayina bane, yin ubangiji ne, kuma yin jama'an yanki na ne. Nasaran da na samu tana da nasaba da yanayin ɗabi'una na taimakon jama'a, da kan ɗauki kuɗaɗena na gina asibitoci, taimakawa gajiyayyu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bani dama jama'a suka yadda har suka zaɓe ni. Ofis da na riƙe a ƙarƙashin gwamnatin Muhammad Abubakar ya bani dama mun taimaki mutane, musamman mata da kuma ƙananan yara. Kuma mutane yasa suke yi mun kyakkyawan zato na cewa zan iya kawo sauyi da suke bukata.
Ta yaya wannan ƙudurin doka da shugaba Buhari ya sanya hannu na mafi ƙarancin shekaru ɗin nan wajen tsayawa takara ya taimaka maka wajen cin wannan zaɓen?
Kafin a rage wayannan shekaru, da a baya shekaru 32 ne ya kamata mutum ya zo shi a majalisar tarayya. Bayan an rage, na samu dama na tsaya wannan takaran. Ba don an yi wannan ragin ba, kaga da ba zan samu damar tsayawa ne wannan takaran ba.
A majalisar nan ba za ka rasa ma iyayenka, majalisar wakilan da ka shiga ciki ɗin. Kuma dama ana cewa yara kun fiye karambani. Daga zuwan ka majalisar, an ce har ka fara tashi kana maganganu a gaban majalisa.
To a ranka yi magana shine abin da mutane na suka turo ni na yi, na tsaya na gwata musu haƙƙinsu.
Majalisar nan ba za a rasa waɗanda suka haife ka ba. kasancewar wannan karancin shekarun naka ba mamaki ma shi yasa daga zuwan ka majalisar dama ana gudun karambani har ka fara kawo gudurin wani doka da ke neman hana bara.
Ni gudurin da na kawo baya neman hana bara. Hasagi ma yana neman haramtawa gwamnati tarayya ne take-taken da ake ganin cewa ta yi yunkurin hana bara. Abinda muka nema kuma a yi a cikin wannan kudurin shine a dinga kai abinci irin wanda ake bawa 'yan makarantar primary wanda gwamnati ke bayarwa a dinga kaiwa wa ainihin wanda suke yin karatun allo. A bayan haka mun ainihin nemi gwamnati da ta gina musu matsuguni da kuma yadda za su dinga kwanciya suna yin bacci.
Tsoro da tsohuwar zuma kan yi magani, amma ita ma tsohuwar zumar ai da farko sabuwa ce. Ibrahim Abdulaziz shigo cikin shirin, ka ba mu labarin matakin tsohuwar minista Jummaya Lasan da ke cewa har yanzu tana jam'iyyar UDP ba ta koma PDP ba kamar yadda aka yayata.
Tsohuwar ministan harkokin mata Sanita Aisha Jummaya Lasan ta ce rashin zaɓen wakilai ko kuma shugabanni na gari shike jawo tashi-tashi hankulan da ke aukuwa a jihar Taraba. Mutum da ko ta ce dole ne mata da kai tashi tsaye
domin a zabi wanda ya cancanta, a zabi adali. Ai shi ba shine siyasan ba, shugabanni ya kamata su kawo zaman lafiya tsakanin mutane. Allah ya halicce mu tare da Krista da Musulmi da masu dodo gaba ɗaya. Allah ya halicce mu ba don mu zo muna faɗa da juna bane. Inda Allah ya ga dama da duk duniyan nan zai sa kowa da kowa Musulmi ko kuma ya sa kowa da kowa Krista da juna su zauna lafiya. Duk ire-iren wannan sheke kawo kabilanci a ce wannan ni ka taba mutane da yawa a Taraba ba su san meye kabila na ba. Kabilanci a siyasa ba muhimmin abu bane. Wanda ya cancanta, wanda yake adali shine abun kirki. Saboda haka maganan kabilanci ma a daina. In wani a wani kabila ya cancanta a dauke shi, kowane irin kabila ne idan ya cancanta a dauke shi, kowane irin addini ne idan ya cancanta a dauke shi, a dubi adilai masu taimakawa mutane, masu jin tausayin mutane wanda za su taimaka musu idan Allah ya ba su mulki.
To wai ko ina gaskiyar batun cewa kin sau shi ka zuwa tsohon jam'iyyar ki ta PDP a yanzu?
Ai jam'iyyar APC ma a 2014 mu din dai da ni da jama'a na muka yanke mata cibiya, muka rene ta har ta yi karfi amma aka zo aka kore mu da hali. Ko to yanzu jam'iyyar UDP mun yanke mata cibiya, mun rene ta, mun yi zabe a cikin wata hudu ne ko biyar. To yanzu ma muna cikin jam'iyyar UDP, bamu koma wani jam'iyya ba, sannan cikin ikon Allah za mu rene ta. Sannan ba za mu koma wani jam'iyya ba sai ni da mutane na mun yi shawara idan mun ga ba zai yiwu ba. Ai renon jam'iyya mu ba sabon abu bane a wurin mu.
Shi ma mai martaba Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida yace zaben shugabanni na gari shine kawai mafita ga abubuwan da ke faruwa a jihar a yanzu.
Kowaye a mukaminsa na mutum ya tabbatar ya guji duk aikin da zai dawo cuta ga wani. Ina so in tabbatar muku duka da cewa shi gwamna yana da niyan alheri a wurinsa. Mu daina jin surutai da karya, kada mu je mu nemi rigima, rigiman da karshensa bamu san abin da zai kawo. Allah shi ne yake yin shugaba. Duk wanda Allah ya yi shugaba mu bi shi, bare ma kuma shugaban awo. An shekara hudu ne, me ne aka na fada? In daidai ne ma shekara hudu zai yi, in ba daidai ba ma shekara hudu zai yi. Kuma a cikin shekara hudun nan in ka ga abin da ba daidai ba, ai kana da memba da zaka je ka gaya mishi. Duk wanda suke neman fada a daina. Kowa ya nemi fada ya san fa bai san karshen ba.
Mai kasar Muri dama ya zama lafiya ya fi zama dan sarki. Masu sauraro duk ma da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz da wacce ke kula da hada mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin nan shida da ke shirya aro musu gabacin Najeriya, kuma jihar da ita ma ta yi fama da matsalar ƙalubalen tsaro musamman ma na hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da kan kai kan makarantu da kayayyakin karatu na ɗalibai, wanda ya sanadiyar mutuwar wasu ɗalibai a shekarun baya da suka gabata a garin Budiyadi da kuma sace wasu ɗalibai a makarantar matan nan da ke garin Dabci, wanda daga bisani aka dawo da su, banda guda ɗaya da aka ƙi dawowa da ita da ake kira Aliya Sharubu. Wannan bature na matsalan tsaro ya shafi harkokin ilimi sosai a jihar Yobe, ganin cewa an kirkiro jihar ne tun a ranar 27 ga watan Agustan 1991 karkashin mulkin tsohon shugaban kasar Najeriya General Ibrahim Babangida. Jihar da kuma yanzu haka ke da kananan hukumomi 17 da kuma adadin mutane da aka yi kiyasin cewa sun kai miliyan 3.4. Jihar Yobe yana makwabta da wasu jihohi guda hudu a arewacin Najeriya, kamar jamhuriyar Nijar, wanda kuma yanzu hakan jihar ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro, da cewa an nan samu saukin lamari sai dai dan abin da ba za a rasa ba, wanda kuma ya shafi harkokin ilimi a jihar baki daya. Tun shekarar 2015 dai jihar ne ke zama koma baya a fannin sakamakon jarabawa nan da ake kira WAEC ko kuma NECO. A matakan secondary sai dai sabon zaɓen gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni ya ce wannan batu ba abin ado ba ne, kuma don haka ya kafa dokar ta ɓaci a kan fannin ilimi. Na ganin cewa an dinewa jihar kallon kallon da aka yi mata a faɗin ƙasar baki ɗaya, musamman abin da ya shafi fannin ilimi. Na kuma tambayi gwamnan jihar Alhaji Mai Malabuni irin matakan da za su ɗauka na ganin cewa an dawo da martaban ilimi a wannan jiha. Ga dai abin da ke cewa.
To abu ne da na ga zurfin taɓarɓarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary, shi yasa na kaddamar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi ƙoƙari mu haɓaka shi cikin ƙanƙanin lokaci.
Haka dai kamar wani mataki za ku ɗauka nan ganin cewa an haɓaka wannan batun ilimi, don ana magana kamar jihar Yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce ma koma baya batun harkar ilimin zamani a Najeriya.
To ai shi ne kaga dalilin da ya sa kenan dole ya wajaba a kanmu mu ɗauki matakin da muka ɗauka mu ga cewa mun canza wannan tunanin. Kasancewa koma baya ko kashin baya a harkar ilimi ba wani ado ba ne ga kowa, kuma ba abin alfahari ba ne. Abu daidai a yi shi shi ne a ɗauki matakin da za a gyara abun. Duk lokacin da ka zo a matsayinka na shugaba, domin mun yi wa mutane alkawura na cewar za mu haɓaka harkar ilimi, noma, kiwon lafiya da maganan tsaro, to wannan abubuwa duk dai koma menene zai ta'allaka a kan ilimi ne, domin ba yadda za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa, ba yadda za a ce kana ɗinka gaba baya yana warwarewa. So dole ne mun yi abin da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkar ilimi. Amma halin da ake ciki a yanzu idan aka yi jaraba muka zo na baya, in ma menene dalilin da, to muna so mu san menene dalilin kuma mu yi maganin abun.
Na ganin cewa ana zargin cewa ƴaƴan makiyaya na baya-baya wajen samun ilimin zamani, hakan yasa na tambayi shugaban kungiyar makiyaya da ake kira Kullin Allah Katolik Lawyers Association da ke tarayyar Najeriya, wato Honorable Khalil Muhammad Bello, ko ya ake ganin wannan tsari da gwamnatin jihar Yobe za ta soma kan farfado da harkokin ilimi a jihar.
Kungiyar makiyaya da ake kira Kullin Allah, wadda daman makasudin kafata shine samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma, sannan kuma da bunƙasa ilimi a tabbatar su ma ƴaƴan makiyaya ba a bar su a baya ba wajen samun ilimi na zamani, domin su tantance tsakanin hagu da dama. Makiyaya kamar yadda ka faɗa suna da yawa, kuma ba su wasa da karatu, domin daman Shehu Usmanu tarbiyar da ya mana yace inda men dure inda men jange makiyaya, ku yi kiwo, ku yi noma, ku yi karatu. Don haka ka gani idan kuma ko manufofin Kullin Allah din abubuwan da aka mata rijista akwai noma akwai kiwo, don haka za mu tsaya tukuru mu bashi goyon baya tunda shi mai cika alƙawari ne yana da kyakkyawan kuduri a jihar Yobe. To in Allah da za mu iya kokarin mu tabbatar dukkan wani dan makiyayi da bai wuce a sashi a karatu ba, za mu tabbatar an sashi domin ya samu karatun addini da kuma na zamaniya, don ya san yadda zai tafiyar da rayuwarsa don taimakon al'umma.
Na kuma tambayi Professor Maimuna Waziri, wadda malama ce a jami'ar tarayya da ke garin Gashuwa a jihar Yobe, wani mataki suke gani za a iya dauka don inganta ilimin harkokin mata a jihar Yobe, ga dai abin da take cewa.
Sai ayyukan suna da yawa, don kaga ban da na gwamnati sai an je ta wajen su sarakuna da kuma iyaye, dole kowa ya ba da gudunmawarsa a ciki. Don in aka duba ita ilimin mace ba idan ta yi ba wai zai hana ta aure ba ne, sun za ta yi aure din, amma in ta yi ilimin in ta je zaman gidan mijin ma zai taimaka mata. Saboda haka idan aka bar mata suka sami ilimi, za mu je har grassroots a iyaye su ma a gaya musu, a musu bayani cewa fa ilimin matan nan yana da amfani, su taimaka su bar ƴaƴansu su yi karatu, don kuwa a addinance ai an ba da muhimmanci ma ilimi, sai dai ko al'ada wanda iri tamu, amma addinance an ba da muhimmanci a ilimi.
Dr. Abba Ibrahim Adam dai shine shugaban kwalejin koyar da harkokin shari'a da ilimin addini da ke jihar Yobe, wanda ya jawabi kan yadda za a farfado da harkokin ilimin tsangaya da kuma bashi daidaito kamar ilimin zamani a jihar.
Ilimin tsangaya ilimi ne mai amfani wanda yana da dogon tarihi, ya fitar da malamai da dama wanda suka karanta ilimi na larabci, na addini, na duniya, geography, science da duk sauransu. To ta yaya za a yi mai amfani da wannan ilimin tsangayan domin mu sake dawo da darajar jama'a, darajar ilimi, kuma mu yi kokari mu ga ta yaran nan da suke yawo a titi ba karatu, ta yaya za a yi amfani da tsangaya wajen basu ilimi. Dai gwamnati dole ta yarda da cewa makarantun tsangaya su ma makarantu ne masu cin gashin kansu, masu ba da gudunmawa wajen ci gaban ilimi. Na biyu, dole gwamnati ta ware wa wayannan tsangaya wani kaso na kasafi na kuɗi wanda za a rinka biyan malamai da kuma lura da al'amuransu na yau da gobe. Sannan gwamnati ya kamata ta tsara musu wata manhaja na yanayin koyarwa, wanda a yanda ake a wancan makarantar haka za a yi a wancan, haka za a yi a wancan, sai ya zama an bude musu wani bangare ko wata cibiya a ƙarƙashin hukumar ilimi ta jiha wanda za a rinka kula da su. Idan aka yi haka, to su ma makarantun tsangaya za su ba da gudunmawa sosai kamar yadda sauran makarantu suke bayarwa. Dole wanda ya karatu irin wannan ya gama ya haddace Alƙur'ani, a dauki certificate a bayi na cewa shi mahaddici ne. Abu na biyu shine su kansu wayannan makarantun bayan karatun Alƙur'ani ana so a saka musu karatu na koyon sana'a, yanda in mutum ya gama ko da bai jira gwamnati ta bashi aiki ba zai iya dogaro da wannan ilimi na sana'a da ya samu ya zama na yayi wa kansa hanyar samun cin abu.
Comrade Muhammad Abba Isa dai shine shugaban kungiyar masu bukata na musamman a shiyar Arewa maso gabacin Najeriya, kuma ɗaya daga cikin masu rajin kare haƙƙin bil'adama na masu bukata na musamman, wanda kuma ya gabatar da bukatunsu kan harkokin ilimi kamar haka.
Fannin ilimi na masu bukata na musamman yanzu duk cikin makarantu da zaka je ba zaka je ka samu makarantar da shi mai kurma mutumin da baya ji ko kuma mutumin da baya gani zai za a dama da shi ko wani abin nan ba. To kaga wannan kafa dokan ta ɓaci, gwamnati za ta shigo da mu akwai abin da muke kira, ake kira inclusive education, amma da special education da ake magana ware su aiki a gefe in yaso a koyar da su, amma special education sai zama da shi amma ba ta tasiri. To kira da zan yi a wannan ga mai girma gwamna, a samu a kafa mana Yobe State Special School. Yobe State Special School idan aka kafa shi, kasashe ne burin ma makwabtanmu za ga za zo suna koyarwa da kasa su. To wannan zai ba da dama ga ainihin mutanen da za a dama da su su san ta ina ne ya kamata cewa masu bukata na musamman suna da gogaye. Kaga kira da zamu yi. Sannan kuma yawanci conventional university da makarantu, mutumin da yake ji da mutumin da baya gani karatun su daban ne. Mutumin da yake baya tafiya kamar ni ya zama ne cewa an tanadi kayan aiki da kuma accessibility inda za su samu su shiga su yi ilimi. Ilimin da kake ji shine gishi, kuma ilimin ya taso saboda talauci. Akwai abin da muke kira multiple challenges a masu bukata na musamman. Yawanci idan ka duba iyayen su din sun dogara da su, maimakon su tafi makaranta sai kaga suna amfani da su su je su yi bara. Idan suke bara sai su kasu, wannan lokacin da za su koka su yi bara za ga yawanci yaran mutane za ga cewa suna makaranta. To shi yasa kake gani muke kira da gwamnati ya zama da cewa su ma ainihin iyayen masu bukata na musamman ya kamata a tallafa musu.
To wai shin menene ma gwamnatin jihar Yobe za ta mai da hankali a kai wajen sake farfado da martaban ilimi a jihar? Tambayar kin ne wa gwamnan jihar Alhaji Mai Mala Buni.
Mun kafa komiti na ƙwararru wanda Professor Mala Daura yake jagoranci, wanda za su fito da abin da ya dace a yi, domin na farko ba matsalan azuzuwa ne kadai ba, ba kuma matsalan malamai ne kadai ko kuma wasu, akwai matsaloli da dama da suke addaban fannin ilimi. To dukkan abin da yake damun fannin ilimi kama daga azuzuwa, domin akwai guraren da akwai azuzuwan ba malamai ba kuma dalibai, akwai guraren da akwai dalibai ba malamai ba kuma azuzuwa isassu, akwai guraren da kuma babu malaman ba azuzuwa sannan kuma ba ɗaliban. So dole ne yanzu muna so mu haɗa ƙarfi mu ga cewa ta inda sarakunan gargajiya za su taka muhimmin rawa na ganin a koma da a ga yadda aka haɓaka harkan ilimi ta tsuro. To menene yanzu zai hana yi? Dole ne mu ga cewa mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga cewa ta hanyoyi da za mu bi mu ga cewa a inda ba azuzuwa mu yi azuzuwa, a inda akwai azuzuwa kuma mu ga cewa an samu ɗalibai, a inda kuma akwai ɗaliban azuzuwa ne suka yi ƙaranci mu ga cewa mun ƙara. So yana daga cikin harkan abin da ya shafi ƙarin ilimi da sauransu, duk wannan yana daga cikin tsare-tsare da muke so mu ɗauka mu ga cewa insha Allah mun inganta harkan ilimi.
Wannan dai shine mataki na farko da gwamnatin jihar Yobe ta ɗauka musamman ma kan farfado da harkokin ilimi a jihar, da ake ganin ta zama koren baya sauran takwarorinta na arewacin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe a Najeriya.
Yeah.
Yalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique avec la meilleure